الحديث الثامن عشر سادس نجومة تفت عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبئ السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح wannan hadisi an karbo shi daga sahabbai guda biyu. Sahabin farko Abu Zar al-Kunyasi kenan, sunansa Jundub ibn Junada. Sahabi na biyu Abu Abdurrahman, wannan al-Kunyasi kenan, sunansa shine Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma. Duk sun karbo daga Annabi ya ce ittaqillaha, ka ji tsoron Allah, haitsu ma kunta, a duk inda kake kai bawa mummuni. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata, ka bi mummunar aikin da kai da kyakkyawan aiki. Tamhuha, sai wannan kyakkyawan ta shafe mummunar. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ka ɗabi'anci mutane da kyakkyawar ɗabi'a. Ittaqillaha haitsu ma kunta, ji tsoron Allah a duk inda kake. Mun riga mun san menene takawa ko? Takawa shi ne fi'il ma'murat wa tarkul manhiyat. Abinda duk aka dora ma ka yi, abinda duk aka hana ka ka bari, to wannan shi ne abinda ake nufi da suna takawa. To aka ce ittaqillaha haitsu ma kunta, kuma takawa mafi tsadar abu kenan cikin ababai masu suna cikin ababai mafi tsada da Allah ya umarci mutanen farko da na ƙarshe da su. Walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, na farko da na ƙarshe duk an umarci su da takawa. Kuma wani lokacin za a ce ka ji tsoron Allah, wani lokacin sai a ce ka ji tsoron wuta, wani lokacin sai a ce ka ji tsoron yinin dajin kiyama. To yaya ittaqillaha haitsu ma kunta, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaga din nan ana cewa ittaqillaha, ji tsoron Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma can sai aka ce fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara وعدد الكافرين فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة. ونقولكم جاءك واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اقوم من جد الجنة فكان الجنة صورا غلا الجنة صورا موتا الجنة صورا ينم لكن كياما دفع بديني ما انا سيدي سنقوم ازواد يا كجزء رمكسين الله ka ji tsoron hukubar Allah. Hukubar Allah kuma ita ce wuta. Wannan wuta ɗin yaushe ne ranar shiganta? Ranar tashin kiyama. Na haka idan ka ji tsoron yinin, ba wai yinin ba abinda zai faru cikinka. Idan ka ji tsoron wuta, wai ba don saboda hukuba ce da Allah ya tanada don kar ya fushi da kai. Idan ka ji tsoronsa don shi ne zai fushi da kai ya dadar ma shiga wuta, ya tilasta maka shiga cikinsa. Saboda haka daidai abu ɗaya ne. Ittaqillaha haitsu ma kunta, a duk inda kake ka ji tsoron Allah. A gida, a waje, a ko'ina ka kiyaye dokar Allah, a ɓoye kamar yadda za ka kiyaye ta lokacin da kake fili. Haka ake bukata. Wa atbi'i sayyi'atal hasana, in kai kyakkyawan, in kai mummunan aiki sai ka bi bayan su da kyakkyawa. Sannan kuma ita wannan kyakkyawan za ta goge wancan mummunan aikin da kai. Dama don gogin ababen da ke goge zunubi guda nawa ne? Guda goma ne ko? Da Ibn al-Qayyim ya ambace cikin wani littafi madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sharhi ne yawa littafin manazilus sa'irin, sai ya masa shi kuma ce madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cikin ababen da ke kankare zunubi akwai tuba. Idan mutum ya tuba, tuba na kankare zunubin da ya baya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Akwai yawan istighfari na taimakawa wajen kankare zunubi, ko da yake da tuba da istighfari suna haɗuwa wuri guda. Sannan kuma akwai aikata kyakkyawan aiki mai yawa wanda har yawan su zai sa a manta da zunubin da kai, a kace zunubin da kai, a goge maka shi. Innal hasanati yuzhibuna sayyi'at, zalika dhikra lizakirin. akwai ceton martito, akwai tsayar da haddi akan mutum, in kai laifi sai aka tsayar da haddi akanka, shikenan an kankare maka wannan zunubin. Haka yi kirga sai yi kirga su da dalilansa har guda goma. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, kada bi'anci mutane da kyakkyawar dabi'a, hakuri, juriya da sauran al'amuran da ake so mutum ya dabi'anci mutane da su. Yace rawahu Tirmidhi, yace hadithun hasanun, wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahihun. Malama hadisi sukan ce hadisi sahihi ko su ce mata hasan, wannan duk darajoji ne na hadisi. Dama hadisai iri biyu ne, daga nan ne suke resantuwa su faɗaɗa, amma dai kala biyu ne, imma an yakuna al-hadithu maqbulan wa imma an yakuna mardudan. الحديث المقبول ينقسم الى قسمين، الى صحيح وحسن، والصحيح ينقسم الى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم الى حسن لذاته او حسن لغيره. ودانو كنا هدو حديثان دا اكي كربا غدا هدو ني، كو الحديث الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. Duk hadisin da bai shiga cikin nan gurin ba, ba a karfansa, ba a aiki, shi ne da'ifi. Duk abin da bai kai matsayin hasan da za ta yi ko da gari ba, to ya zamanto da'ifi. Wa kullu ma an rutubat al-husn qasur fa huwa da'if wa huwa qasamun kasur. Duk wannan ya zama da'ifi ba a aiki. To me yake sahihi? Hadisi sahihi shine hadisin da yake sharuɗa guda biyar. Sharadin farko ittisalus sanadi. Sharadi na biyu تمام العدالة. شرطي نأكو تمام الضبط. شرطي نهدو عدم الشذوذ. شرطي نبير عدم العلة. شرطي نوكنا بير. إذا أنت اتصال السندي واني يجيق واني واني يجيق واني يكم يجيق واني هل أجيك أبو هريرة النبي ياتي كذا كو عبد الله بن عمر النبي ياتي كذا يظن توجيرن واني وإن مدى زند مكتيرك من بسلسلة تاريخي دا جاردو جن karban hadisi cewa lalle wani da yake yaji da wani dinnan gaskiya ne yaji daga gare shi, tarihi ya tabbatar da haka. Lalle wani da yake da wannan lalle gaskiya ya tabbatar da haka. Idan muka zo muka samu nuri sanadin bai hadu ba, wani kamar yanzu sai in ce na ruwaito hadisi daga Sheikh Usman dan Fodio, kaga ai mala akwai aiki ko ina na ganin balantana a ruwaito hadisi a wurin sa. Lalle ne akwai waɗansu wanda suka ji hadisin suka faɗa mu wannan waɗansu ɗin, me yasa nake faɗin sunansu? Tunda ban faɗi sunansu ba, ba za a karɓi hadisin ba. Tunda ba a san su ba, lantana a san tarihinsu, mutanen kirki ne ko makareta ne. In aka karɓi hadisin haka, an karɓo bisa daga zato, sai da zato aka yi cewa kila mutanen kirki ne, ya za ka kira zato ga mutumin da babu shi ba ka san shi ba? Ina fatan kun fahimta. To idan sanadi ya haɗu, sai yadda lalle tarihi ya nuna wani ya ji ga wani, wani ya ji har zuwa ga annabi, to shi ne ittisalus sanad. Abu na biyu al'adala, abinda yake nufi da adala kuwa shine kowane rawi cikin waɗannan marwaita hadisin tun daga na farko har ya zuwa kan sahabi, duk da muka kirga waɗannan dinnan kowanne ya zanto adali ne. Adali ne. Na uku tamamu babbi, kowanne ya zanto mahar da shi ne, to shine suka ce har da iri biyu, ko har da ka, ko har da tinki a rubuta kenan. Shi ba ya iri cewa da ka, amma dai duk abin da aka faɗa zai rubuta daidai, ya je ya ce ka ga nan ka ce kaza, haka ne bari in karanta, ya karanta an ji eh lallai haka na faɗa, ba rage ba kari. To ya rage, ya rike kayansa a hannunsa. Lokacin da duk aka ce kawo mana hadisi zai buɗe littafin sai karanto. To wannan ma ana kiran shi da suna muhaddisi a wurin malaman hadisi. Wanda kuma yake da baiwar rike ma aka, shi ma ana kiransa muhaddisi. To ya samu yana da cikakken harda. Sharadi na hudu ya zanto hadisin ba ta zi ba ne ba. Menene shi zo? Mukhalafatu thiqa li thiqat aw al awsat minhu. Mutane ne guda biyu da amintattu sai suka rawaito hadisi. Wannan mutumin da ya sai kawo mana hadisi sai yake annabi sallallahu alaihi wasallam, misali ne kawai zan buga, ba wai haka abin yake ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare ya tsoma bakinsa a cikin bokiti, a zubar da ruwan, a wanke wannan bokitin sau bakwai, wanki na farko a sa kasa. Amintaccen mutum ne ya faɗa mana wannan. wannan sai muka samu wani amintacce sai yazo ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare ya tsoma baki a cikin bokiti a wanke bokitin sau bakwai wanki na karfe a sa kasa wannan yace wanki na farko za a sa kasa wannan yace wanki na kuma kowa amintacce ne to a irin wannan hali sai mu gora su da juna idan tarihi ya nuna amincin wannan ya fi na wannan sai mu karbi hadisin wannan mu kyale da wancan hadisin wannan ya zama sha hadisin wannan ya zama mahfuz to sai hadisi da ya zama sha kada amincacce ne ruwaito amma an ki karba saboda ya saba wa wanda yake ji aminci ko kuma ya zanto mutum uku ne biyu sun ce kaza ɗaya daga cikin su yace kaza dukkan su amintattu ne darajar su tsaya ba wanda ya koni ta fuskar abin nan to amma tunda nan biyu ne dole mun ga yadda su akan wa akan daya to hadisin wannan mutum ɗayan sai mu ce masa shahadi ne ya zama kito sharadi na jiyar adamul illa ya zanto hadisi baya da illa wannan kuma illa babin ta yana da fadi ba lokacin da bane a samu wani boyayyen tangarda a siffar rawi ko a halin riwayarsa wanda baya bayyana ga kowa sai ga mutanen da suka karanta ilimin hadisi a takaitar sharada guda na ake bukata biyar shine ne mai koni ya ce awwalu as-sahihu wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yajuzza aw yu'al yarwihi adlun ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله شرط غدا تو wannan shine sai su ce masa al-hadith as-sahih to kuma sai su ce me al-hadith al-hasan al-hadith al-hasan sai su ce shi ma sharta biyar ne biyar din can su ne anan to menene bambanci sai su ce a can biyar din can da kace akwai harda da kace akwai adalci da kace akwai kaza har zuwa karshe da ka kirga to za mu dauki na biyu ne da ka zo wajen harda a can ka ce cikakkiyar harda to a nan gurin sai mu ce wato harda ba cikakkiya ba harda da take baya goba fallasa mutumin ya sai harda amma ba cikakkiya ba to hadisin sa sai ya dan sauko daga darajar sahihi ya koma mai hasan saboda hardan da ke nan gurin ba ta kai ta kan karfi ba ya kamata ko a bambanta duk da cewa kowanne za mu karbi hadisin sa mu yi aiki da shi in ba wata illa da su ta hana mu daga baya amma na wannan ya fi na wannan karfi to wannan sai ya nuna mana kenan a ce da hadisi sahihi da hadisi hasan wanne ya fi wani karfi alhadisi sahihi kuma wannan ya nuna mana lallai akwai bambanci tsakanin hasan da sahihi to tunda mun sa akwai bambanci tsakanin hasan da sahihi me yasa sai Tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahihun ba ya zama tufka da walwala ba ya za ka ce mana hadisi hasanun sahihun ne hasanun kuma daban sahihun daban ya aka yi lokaci guda ya hada wannan siffofin biyu duk wata muqaddimar dan in bayyana mana me yasa Tirmidhi ke cewa hadisin hasanun sahihun to shine sai suke bayar da jawabi guda biyu akwai na uku yana da rauni amma guda biyu sun fi karfi suka ce abin da yasa Tirmidhi ke cewa hadisin hasanun sahihun karo na farko zai iya yiwuwa wannan hadisi malaman hadisi sun yi sabani dangane da darajarsa kashin farko na cikin malamai waɗansu sun ce masa sahihun kashi na biyu kuma waɗansu sun ce a'a bai kai sahihun ba hasanun ne to sai Tirmidhi ke so ya rawaito mana maganarsa asalin maganarsa hadisun hasanun aw sahihun amma sai aka shafe kalmar aw daga tsakiya saboda kasartul istimali saboda yawan amfani da jumlar yau da gobe har sai aka tafi kalmar au ba ta da amma asali akwai au a goye hadithun hasanun fi kauli ba'd al-ulama au sahihun fi kauli al-ba'd al-akhar kaga wannan ba su ga da walwala ke wannan jawabi na biyu kuma suka ce a'a ba ko dai ya zama tantan wannan jawabi na biyu suka ce a'a hadithin ne yake da sanadi guda biyu ta wannan fuska wani a wato Khalid ya ji daga wani ya ji daga wani ya ji daga wani har zuwa kan Abu Huraira sai kuma nan aka sake samun wani kuma mutanen daban wani ya ji daga wani ya ji daga wani ya ji daga wani har zuwa ga Abu Huraira kaga san hadi a can tsakiya wajen wa Abu Huraira daliban Abu Huraira guda biyu sun ji hadisin wannan ya karantar da dalibansa wannan ya karantar da dalibansa da muka bi wannan titin na farko na hadisin sai muka samu darajar da hadisin zai samu ya cika sharuɗa na sahihun sai muka samu suna sahihun da muka bi wannan sanadin na biyu sai muka samu darajar da hadisin zai samu hasan ne to idan ka haɗa hanyoyin guda biyu ya zama ne hasanun sahihun, hasanun bi hadhal isnad wa sahihun bi hadhal isnad. Wannan ya fahimta fitowa? To wannan guda biyun sune Ibn Hajar ya tabbatar, Ibn Hajar al-Asqalani, wanda Nasiruddin Albani ke cewa daga gare shi kuma har ya zuwa yau mata an yi musu kalubale ko haifukatan kwacin sa sun kasa a ilimin hadisi tun daga Ibn Hajar al-Asqalani ya zuwa yau ba a sake haihuwar kwacin kwacin sa ba, a dai malaman da suka fito duniya ta gansu ta fuskar rubutu ko karantarwa, wanda yake koye wannan yana wurin Allah sanin ilimin sa, amma wanda suka fito zahiri a gansu daga kansa zuwa yau ba a samu irin sa ba. Ibn Bikiqul Eid shi kuma abin da yake yace a'a ku ba sani ba, tun da tsakanin hadisul hasan da sahih, wato shi hadisul hasan daraja ce ta kasa, sahihun kuma daraja ce ta sama, to kafin hadisi ya kai darajar can ta sama ba sai ya fi daraja ta kasa ba, to wai sai aka ce masa hasanun sahihun, amma da magana ce mai rauni. To yanzu dai kun fahimci maganar hadisul hasanun sahihun, duk inda kuka ganta wannan shine ma'anonin da malamai ke faɗa. Shine yace Tirmidhi yace hadisun hasan wa fi ba'dun nusakh, me ake nufi da ba'dun nusakh? Wannan yana da muhimmanci, muna karanta wani hadisi dama zamu wuce ba mu san me ake nufi da ba'dun nusakh ba. A wani wurin Tirmidhi yace hasan, a wani sashin na littafin sa kuma yace hasanun sahihun, abinda ake nufi malaman da yadda suke wallafa littafi galibi ba su suke rubuta da kansu ko kuma yanzu to sun rubuta da kansu, amma za su tara ɗaliban su, tunda a lokacin nan babu na'urar buga littafai, sai su tara ɗaliban su kamar cikin masallacin nan, suna yin imla'i suna kifta littafan ɗaliban su suna rubutawa tun daga farko littafi har a je ƙarshe, ya haka yana karantawa kalma kalma. An Abi Zarrin Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman, har sai ya sauke littafi a haka ɗaliban su suna rubutawa. To wannan rubutun da zaka sai na je wurin Tirmidhi yayi shiftan littafin sa na rubuto ba a karba, sai an tambaye ka shin ka karanta masa ya ji daidai ne, sannan a karba. To kaga wanda ya je karanta wurin Tirmidhi ya tabbatar da shi, da wanda daga gama karatu ya linka littafin sa ya tafi gida, wanne ake jin littafin sa zama daidai? To je sa sai a samu bambanci tsakanin rubutuna da naka, kila wannan inda yazo bai gingidi ba, wannan yana gingidi, wannan da yazo ya tara hankalin sa wajen karatu, wannan yana tunanin yau kasuwa ta yi zafi, rabi ya ji rabi bai ji ba, an ce An Abi Zarrin Jundub bin Junada ya ji, da aka zo Abu Abdurrahman sai yace wa Abdurrahman, ya sanar da kalmar me Abu Abdurrahman, shikenan sai kuskure ba da cikin ruwayar sa. Masu taba'i da suka zo sai suka rashin sa'a suka dauki taba'in wannan wanda yake da kuskure suka tabba'a, wadansu kuma suka dauki taba'in wannan wanda yake daidai ya je wurin da littafi suka tabba'a, sai littafi guda ɗaya ya fito, amma a wuri kaza akwai ƙarin kalma, a wuri kaza akwai raginta, daga wajen wane ne, laifin Tirmidhi ne ko laifin masu rubutu? Laifin ɗalibai. Shi ne a wata riwayan da waɗansu ɗalibansu suka rubuto ya ce hadisin hasanin kawai ya yi tiro, a wani sashin da littafin da ɗalibansu suka rawaito daga gare shi ɗin sai suka ce mai hasanun sahihu. Kina wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih.